بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زامن تقبل كراتو إن شاء الله تعالى a cikin wannan littafi namu mai albarka, littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha, na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya ji kamalan darhama. Aje ɗan uwa, idan ba a manta ba, mun dauko bayani ne a inda malam yake mana bayani akan abinda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake karantawa a cikin tahiyya ta ƙarshe, bayan ya gama karanta tahiyya da salati da kuma neman tsari daga abubuwa guda hudu. Sai malam ya mana bayani annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kan karanta addu'o'i mabambanta juna waɗanda suke suna da dama. Mun fara karanta waɗannan addu'o'i ne lokaci ya mana halinsa, mun karanta ta uku da ta hudu, za mu tashi kan ta biyar insha Allah ta'ala. Malam ya ce wa allama sallallahu alaihi wasallam Aba Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu an yaqula, annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya koyar da babban sahabinsa, babban amininsa kuma sarkinsa sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, da ya ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya koyar da sayyidina Abubakar wannan addu'a mai tsada ƙwarai da gaske. Malamai suka ce babban abin da ya kamata ka kalla a cikin wannan addu'a shine, abu na farko dai manzon Allah ne da kansa tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya koyar da ita, sai kuma ka kalli wa ya koyar da wannan addu'a. Da ya tashi koyar da ita, waye koyar? Shine sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kowa kuwa ya san alaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, yadda take da ƙarfi da soyayya wacce take tagini tun kafin shigowar addinin musulunci. Tun kama aiko manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, sayyidina Abu Bakar abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To bayan kuma musulunci ya zo, wannan amintaka ta ƙara ƙarfi sakamakon imani da ya fara da shi a karan farko. Dukkanin mutanen da suke tare da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, sayyidina Abu Bakar shi ya fara imani da shi a cikin manya wanda suke waje. Saboda haka manzon Allah yana son sa, yana ƙaunarsa ƙwarai da gaske. To kaga kuwa duk abin da zai koya masa, duk abin da zai sanar da shi ne abin da yake yafi, abin da yake mai kyau. To manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya koya masa wannan addu'ar ya rinka yinta a cikin sallarsa. Ga abinda addu'ar take cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran, ya Ubangiji hakika ni na zalunci kaina zalunci mai yawa. Wannan irin zalunci ta hanyar zakkewa abinda ka hana da kuma kin yin abinda ka ce ayi, shine zalunci. Nayi abinda Allah madaukakin sarki ya ce kada ayi, na zalunci kaina. Na bar abinda Allah madaukakin sarki ya ce ayi, wannan shi ma zalincin kai ne. To wannan shine abinda zalunci yake nufi a nan wajen, zulman kafiran kuma zalunci mai yawa. Wala ya gafiru dhunuba illa anta, babu wanda yake gafarta zanubai sai kai ya Ubangiji. Faghfirli, saboda haka na miƙo ƙoƙon barata ya Ubangiji ka gafarta min maghfiratan min indik, wata irin gafara ta musamman daga gare ka. Warhamni, kuma kai min rahama. Innaka antal ghafurur rahim, hakika kai ne ya Ubangiji mai yawan gafara mai kuma yawan rahama ga bayinsa. Malamai suka ce abinda yake cikin wannan addu'ar na i'tirafi shine abinda ya ƙara daga darajarta. Abinda yake cewa i'tirafi shine mutun yayi abu ya yarda yayi kuma yayi confessing, yace ya ubangiji nayi abu kaza, yazo sayyidul istighfari da muke karantawa, wanda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa ya kira shi da sayyidul istighfari, shugaban dukkan istighfari da mutun yake. Duk wani nau'i na lafazi da zaka yi amfani da shi wajen Allah ya gafarta maka zunubi, to ga shugaban sa wanne ne, shine sayyidul istighfari. Allahumma anta rabbi zuwa ƙarshe, wanda kowa ya san shi, muna karanta shi da safe da kuma yamma. Malamai suka ce abin da ya bashi wannan daraja ta sayyidul istighfari shine i'tirafi da yake cikin sa. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dhanbi, ina mai shaida cewa ya ubangiji kayi min ni'ima, nayi i'tirafi da haka, kuma ina mai shaida cewa ya ubangiji ni mai laifi ne, mai zunubi ne a gare ka. Saboda haka i'tirafin da yake ciki shine ƙara daga darajar istighfarin ya kai matsayin da yake ciki. To wannan istighfari da manzon Allah ya koyar da sunna Abubakar shi ma akwai irin sa a ciki. Gashi nan inni zalamtu nafsi zulman kafira, ya ubangiji hakika na zalunci kaina zalunci mai yawa. Kada ku manta annabin Allah Adam alaihi salam lokacin da ya ci waccan itaciya da Allah madaukakin sarki yace kada ya ci a cikin aljanna, sai Allah madaukakin sarki yace fatalaqaha rabb kalimatin ko ya wa min rabbik, Allah madaukakin sarki sai ya lakkana masa wasu kalmomi wanda zai nemi gafara da su. Wannan kalmomi ne shine qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah madaukakin sarki koyar da shi wannan kalmomi shine ya ubangiji hakika mun zalunci kanmu. Malamai suka ce sirrin da yake cikin wannan istighfari din shine i'tirafi, yadda da abin da kai na laifi laifi ne. Allah madaukakin sarki yana son wannan mutum ya laifi ya da yayi laifin ya i'tirafi da laifin sa, to nan da nan Allah madaukakin sarki sai gafarta masa zunubin sa. To shi sa wannan istighfari da yake mai matukar muhimmanci yan uwa da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mai haddace shi ya rinka neman gafara Allah madaukakin sarki da shi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wannan addu'a tana ɗaya daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a rinka yinta, ko dai a cikin tahiyya ko a cikin sujuda, duk inda mutum yayi ta tayi insha Allah ta'ala. Yan uwa addu'a ta shida, wa amara Aisha ta radiyallahu anha an taqula, haka nan kuma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da nana Aisha yar gidan sayyidina Abu Bakar Siddiq dhurriyatun ba'dha kenan min ba'd, ya koyar da ita ma ta rinka cewa اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله, يا ubangiji ina roƙanka alkhairi gabaɗayan sa, kowanne irin alkhairi ne ya ubangiji ina roƙan sa gabaɗaya, duk wani abin da yake shiga cikin ƙarƙashin kalmar alkhairi baka rage shi ba, ka roƙi Allah shi. Ajilihi wa ajilihi, magaggaucin sa da kuma jinkircin sa, ma'ana wanda zai zo da gaggawa da kuma wanda zai yi jinkiri. Sai malamai suka ce abinda ake nufi da ajilihi shine na duniya kenan, ita ce wacce take mai gaggawa, wa ajilihi kuma alherin lahira kenan. To ka kaba wani alheri, alherin duniya ka roka, alherin lahira ka roka, sai kuma wanne? Babu. Dukkan wani alheri dan adam yake nema baya wuce alherin duniya ko da alherin lahira. To a cikin wannan addu'a manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da ita gaba daya, ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu, irin alherin da na san shi wa malam a'lam da alkhairin ma da kwata-kwata ni ban san shi ba, ya ubangiji kai ne ka san shi, Allah ka bani shi. Wa a'udhu bika minash sharri kullihi, ina neman tsarin ka ya ubangiji daga sharri shi ma dukkanin sa, duk wani nau'i na sharri Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga shi, shi ma kuma ajilihi wa ajilihi, na duniyar sa da na lahirar sa, Allah madaukakin sarki gaba ɗaya ka tsare ni. Ma alimtu minhu wa malam a'lam, abinda na sani daga cikinsa da wanda ban sani ba. Wa as'aluka wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amali, sannan kuma ya ubangiji ina roƙanka aljannarka da abinda duk abinda zai kusanta ni zuwa gare ta na daga aiki da magana, duk abinda zan yi ya kusanta ni zuwa ga aljanna, ya ubangiji Allah ina roƙanka shi. Ita kanta aljannar da abin da zai kusanta ni zuwa gare ta shine me? kyawawan ayyuka kenan, kyawawan maganganu, salati, zikiri, karatun alqur'ani, sada zumunci, duk abin da yake shiga cikin kyakkyawan aiki ya shiga cikin wannan. Kana roƙon wannan gaba daya. Wa a'udhu bika minan nadi, ya ubangiji ina neman tsarinka daga wuta. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin, da duk abin da zai kusanta ni zuwa ga wuta na magana ne ko na aiki. Daya daga cikin abin da ya kamata kenan dukkanin dan adam da yake musulmi bai kamata a ce rana ta fito ta fada bai nemi tsari daga wuta ya roki aljanna ba. Yana daya daga cikin addu'o'in manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kullun shine zai nemi tsari daga wuta zai kuma roki aljanna kullun. Ya kamata a ce dukkan dan adam kana wannan addu'a, Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amali wa a'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amali. Sannan sai manzon Allah ya gaya mana cewa idan ka tashi roƙon aljanna ka roƙi aljannar firdausi, saboda ita ce aljannar da take can ƙololuwar aljanna, daga ita babu wata aljanna. Dukkanin bayan Allah nagartattu annabawa da manzanni a cikin ta suke, daga cikin aljannar firdausi ne kuma ƙoramin aljanna suke kwararowa su shiga sauran ƙananan aljannatai, ko da ke aljanna babu ƙanana. Ina fata an fahimta, aljanna babu ƙarama insha Allah ta'ala. Dan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace adna ahlil jannati manzilan, wanda yafi kowa samun gida mafi karanci idan akwai a cikin aljanna shine mutumin da za a yi masa azaba a ciro shi daga cikin wuta bayan wa'adin sa na wuta ya zaman da zai Allah madaukakin sarki ya kaddara masa sai a fito da shi sai a sashi a wancan ruwa da ake ce masa ma'ul hayat, sai naman jikin sa ya bubbugo da bayan ya zama kamar bakin gawayi sai zama mutum yadda yake. Sai Allah madaukakin sarki ya ce me kake fata, sai ya ce shi yanzu abin da yake suma ko kofa aljanna ko a kai shi dan rinka jiyo dan hayaniya abin nan din aljanna da kanshin ta shi ya ishe shi ba sai an sa shi a ciki ba. Sai daga wannan baka da wani, sai babu wani abu, sai a kai shi bakin aljanna ajiye shi. Idan ya rinka jiyo kanshin aljanna da irin maganganu na yan aljanna da sauran sai ka sa hakuri, ya ubangiji a sani a ciki mana. Sai Allah ya ce masa ba ka ce daga wannan ba za ka ƙara roƙa ba, sai ubangiji ai ba zan iya juriya falalaka ba ne sai na roƙa. Sai Allah madaukakin sarki ya ce masa to yi buri, sai ya ce masa a gidan duniya gaba daya dukkanin sa to an ninka maka shi kamar sau goma, an baka shi a matsayin gidan aljanna. Ina fata an fahimta, kamar duniya dukkanin ta sau goma an bashi shi a matsayin mai gidan aljanna. Sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce masa ya buri duk abin da yake so kuma zai samu a ciki. Wannan shine wai mutumin da yake mafi shine na ƙarshen shiga, daga shi babu wanda zai ƙara shiga aljanna, daga shi shine na ƙarshe. Kaga a ce saboda Allah ko iya Kano aka baka a ce shine gidanka, ya zaka yi da shi bare a ce duniya ma kuma guda goma ina za ka ta. Allah ya samu a cikin aljanna. To ƴan uwa kamata ya kullun karin karukan aljanna da kuma tsari daga wuta. Manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka min alkhairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Sannan kuma ya koya mata ta ce Allahumma ya ubangiji as'aluka ina roƙanka min alkhairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun, dukkanin alkhairin da bawanka kuma manzanka annab Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya roƙe ka, ya ubangiji ni ma ina roƙanka shi. Kun jota addu'a ƴan uwa, dukkanin wani alkhairi da manzon Allah ya taba roƙo ni ma ina roƙon irin sa, Allah ka bani. Kaga duk kaɗai addu'an manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. In ba manzon Allah wa zai koyar da mutum wannan addu'a ta kunshi abin da gaba ɗaya shi ya roƙa Allah madaukakin sarki ya ba mutum a lokaci guda. Wa a'udhu bika min sharri masta'adhaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kuma ina neman tsarinka daga dukkanin abin da bawanka manzanka annab Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nemi tsarinka daga shi. Duk wani abu da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taba neman tsarin Allah da Allah ya tsare shi daga shi, to kai ma kana cewa Allah ya tsare ka daga shi, ka faɗi sunan abin ko baka faɗa ba. Kaga wannan addu'a ta game komai da komai, duk wani abin sharri da ka sani babu abin da baka nemi tsari da shi ba indai ka faɗi wannan. Wa as'aluka ina roƙonka ya ubangiji ma qadaita li min amri, duk abinda ka hukunta min na wani al'amari nawa a rayuwata an taj'ala aqibatahu li rushdan, ka sanya min ƙarshen wannan al'amari ya kasance shirya ni a gare ni. Ko menene idan na fuskance shi na alkhairi ne ko na kishiyarsa to ya kasance ƙarshen abin ya kasance alkhairi ne a gare ni daman ko da Bahaushe yana cewa ai ba farkon al'amari ba ƙarshen ake ji ƙarshen abin ake ji to ko menene indai na hukunci ne na duniya ne Allah madaukakin sarki kasan ya zamto min shari'a ne a gare ni samun lada ne samun rahama ne wani budi ne daga gare ni daga gare ka ya ubangiji to wannan ita ce addu'ar da manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ko yaddawa nana Aisha yarda Allah tsar tabbata a gare ta ita ma addu'a ce da take bata da yawa na san da yawa daga cikin mamun haddaci wasu bangarori daga cikin ta kaga sai ka hada gaba daya sai ka rinka yi اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا شكرا الله بام إكو هذا تيوا سأدعى تبكوي وقال لرجل النبي صلى الله عليه وسلم أرتبت أغريشي تدون متن ما تقول في الصلاة بككي فدأت كي سلك قال سيوان نمتن يتي أتشهد idan na zauna da ina yin tahiyya ne a cikin zamana thumma as'alullahi aljannata sannan sai na roki Allah madaukakin sarki ya bani aljanna wa a'udhu bihi minan nari na kuma roke shi ya tsire ni daga wuta amma wallahi yace amma na rantsa da Allah ma ahsanu dandanatuka wala dandanatu ma'ad ban san abinda gurnaninka yake cewa ba ko kuma gurnanin ma'ad irin abin da kuke faɗa idan kuna karatu na sallah ni ban san abin da kuke faɗa ba saboda haka ni dai kawai ina cewa Allah ka tsare ni daga wuta kuma ka kuma bani aljanna shikenan kawai abin da nake faɗa sai ni sallama in tashi wannan hadisi ɗan uwa idan ba ku manta shi ba mun karanto shi a can baya shine hadisin wannan sahabin da Mu'adh yake tsawaita masa sallah ko yawwa zai je wajen manzon Allah ya sallah tsira da aminci su tsara tabbata a gare sa nan kuma ya dawo mutanen garin sa ko mutanen unguwar su suna jiran sa idan ya tashi musu sallah kuma sai musu dogo sura suka mutane ne wasu masu kiyo ne wasu kuma manoma ne sun je sun yi aiki sun gaji wata rana wannan saurayi kawai ana cikin sallah da ya gaji kawai sai ya koma gefe ƙara sallarsa da ya gama sallarsa ya tashi ya tafi sai ya tafi gida ya ja abana dara kuma sai ya tafi gida mutane suka ga Mu'adh cewa ana cikin sallah wanda daga cikin mutane ya koma gefe ya ƙara sallarsa Mu'adh ya ce ku rabu da shi wannan munafiki ne mutane kuma suka tashi suka je suka ga masa Mu'adh ya ce kai munafiki ne yace to wallahi sai na ji na kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tashi ta wajen manzon Allah ya je shi ma Mu'adh a lokacin kuma ya tafi kai ƙara cewa gashi wani ana cikin sallah ya fita ana cikin sallah ya fita to da aka je sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da Mu'adh kai Mu'adh kana so ka zama fitananne ne ka rinka fitinan mutane a cikin sallar su yace in ka tashi sallah ka rinka karanta mutane abinda za su iya dauka mana karanta musu kaza wa shamsu wa duha a kide karanta musu wasu daga cikin surori manzon Allah ya masa fada ya nuna masa abinda yake ba daidai bane sannan sai ya juyo wajen wannan saurayi yace kai kuma me kake karantawa a cikin sallar taka shine yace idan na roki Allah aljanna na nemi tsarinsa daga wuta ni shikenan kawai sai ni sallama duk wannan gurnanin da kake yi kai da Mu'adh ban san abin da kuke faɗa ba ban iya ba saboda shi mutumin karkara ne bai iya abin nan ba bai iya fatiya bai iya abin nan to sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace masa haulaha nudan dinu yace mu ma ai a kewayen wannan abin da kake faɗa mu ma anan muke wannan gurnanin ba dai aljanna kake nema ba ba wuta kake neman tsari ba yace to mu abin da muke cewa ke abin da muke fata kenan mu ba dai kowa burin sa ba kenan duk sallar da ake yi da azumi da zakka da duk wani aikin alkhairi ana yin sa ne saboda me saboda Allah ya tsiratar da mutun daga wuta ya sashi a ina aljanna Allah ya shi ta mu ma hawala hanu dan din mu ma a wannan kewayen muke nema aljanna muke nema ko muna nema tsari mu daga wuta saboda kace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tabbatar da shi akan wannan abin nufi roƙon Allah aljanna da kuma neman tsarinsa daga wuta abu ne da yake shar'antacce a cikin sallah gurin da ya kamata kai addu'a ciki ko dai a cikin tahiyya ko a sujjada Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar ko iyana ka tsaya shikenan yayi in kuma kai ya karasa wancan ma qarraba ilaha min qawli wa amalin sai ka karasa Allah madaukakin sarki ya samu dace addu'a ta takwas wa sami rajulan yaqulu fi tashahudihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji wani mutum yana faɗa a cikin tahiyyarsa Allahumma inni as'aluka ya Allah ya ubangiji hakika ina roƙonka ya ubangiji wa fi riwayatin tawraya kuma billahi alwahid alahadi samadi wanda kai ne guda daya alahadi daya daya alwahid da alahad din ma'anarsa daya aka ce alwahidu daya alahadu daya sai dai me bambancin su malamai suka ce da Allah ya tashi tsarkake kansa a cikin suratul ikhlas kun ga ai bai kawo kalmar me ba wahid ba ko sai ce me ahad qul huwa allah ahad saboda alahadu a ka'idar larabci shi bashi da na biyu an aka ce alahadu to bashi da thani bashi da thalith an gane amma idan ka ce wahid zaka iya cewa me ithnan ina fata an fahimta to shi sa in aka ce qul huwa allah ahad allah madaukakin sarki wanda shine guda ɗaya tallin tal wanda bashi da na biyu shine saboda haka kalmar alahadu tafi kalmar alwahidu karfi tafi ta cikar ma'ana wajen tsarkake Allah madaukakin sarki amma dukkanin su menene ma'ana su da abinda suke nufi dai guda ɗaya Allah madaukakin sarki shi kadai ne as-samadu wanda kowa yake nufi da bukatarsa kowa yake nufi da bukatarsa halittun cikin ruwa halittun sama halittun kasa kwari tsuntsaye dabbobi kowanne Allah madaukakin sarki yake nufi da bukatarsa shi sai Allah madaukakin sarki ce kullu yawmin huwa fi sha'ani ko da shi Allah a cikin sha'ani yake ana ba wancan a lokacin da kake roko kana so Allah ya fitar da kai daga cikin wata halaka a lokacin a wata kasar shi kuma wani ba wanne yake roko wani abin yake roko daban a wata kasar daban a lokacin dabba a lokacin tsuntsu a lokacin mala'ika kowa a lokacin yake roƙon wani abu kuma kowa Allah subhanahu wataala yake so ya masa kuma a daidai wannan lokacin Allah madaukakin sarki zai biya wa kowa bukatarsa ba tare da bukatar wanta shiga cikin wani ba ina fata an fahimta amma yanzu kaga misali dan adam zaka ga idan mace tana da yaya guda uku wanda yana kuka wanda yana fitina a can wajen wanda yana dukan wannan to ya za a yi sai dai aje da wannan idan an gama azo aje da wannan idan an gama azo aje da wannan Allah madaukakin sarki ba haka yake ba a lokaci guda kowa za a biya masa bukatarsa yanzu ko iya mutanen Kano ka tara kowanne idan ya sallama dan sa na musulmi zai daga nuna roƙon Allah madaukakin sarki kowa akwai abin da yake so kuma za ka ga Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatarsa Allahu samad kin Allah wanda kowa yake nufin sa da bukatunsa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu wannan mutum yana cewa allazi lam yalid wanda bai haifa ba wa lam yulad ba kuma a haife shi ba Allah madaukakin sarki ba shi da reshi ba shi da asali lam yalid shi ba shi da yaya ma'ana shi bai haifa ba ba shi da reshi kenan wa lam yulad ba shi da kuma da asali ba kuma haihuwarsa ake Allah madaukakin sarki haka yake daya 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 saboda haka wani abu da ake fada cewa Allah madaukakin sarki shi ya halicci kansa da kansa ita kanta wannan magana da mutane suke fada su a boci idan ka ce Allah shi ya halicci kansa kawai akwai wani lokaci da ya shudi wanda da ba Allah kenan ina fata an fahimta wannan magana ce da bata cikin abin da ya shafi tauhidi na ahlus sunna wal jamaa sabo ce ka ce Allah shi ya halicci kansa Allah madaukakin sarki asali dama can tun kamun a san can din akwai Allah madaukakin sarki babu wani lokaci da ya taba shudi a ci babu Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta yawa walam yakun lahu kufuwan ahad bai kasance akwai wani daga cikin mutane ko daga cikin halittu da yake irin Allah madaukakin sarki wajen kamanninsa ko wajen ayyukansa Allah madaukakin sarki shi kadai yake a wajen kamanninsa shi kadai yake a wajen ayyukansa an taghfira li dhunubi wannan mutumi yayi ba Allah madaukakin sarki ya koda Allah da waɗannan sunaye da waɗannan sifofi masu tsada sannan sai ya ce an taghfira li dhunubi ina roƙonka Allah ka gafarta min zunubaina innaka antal ghafurur rahim hakika kai mai gafara ne kuma kai mai rahama ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi jin sai yana karanta wannan addu'a fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace qad gufira lahu ce tabbas an gafarta masa tabbas an gafarta masa waɗannan kalmomi dai amfani da su masu tsadaka to an gafarta masa da shedarwa shedar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda kaga kai ma yanzu ka samu kina idan zakai addu'a sai ka amfani da waɗannan lafaza sai ka sanya abinda kake so na bukatarka a cikin addu'ar taka ma'ana idan ka karanto Allahumma anta Allahul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ka roki abinda kake so ka roka ma'ana in gafara ce sai ka roki gafara idan lafiya ce ka roki lafiya, idan arziki ne ka roki arziki, idan duk abin da kake so sai ka roƙa a wannan wajen, saboda sunaye ne masu tsada da ake kama kafa da su wajen roƙon Allah madaukakin sarki, kuma Allah biya bukata. Addu'a ta tara, wa sami'a akhar yaqulu fi tashahudihi aiban, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji wanda ban shi ma yana addu'a a cikin tahiyyarsa, yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, ya ubangiji ina roƙonka haƙiƙa godiya taka ce, godiya a gare ka take, la ilaha illa anta, babu abin bautawa da cancanta daga cikin sai kai, wahdaka kai kai kadai, la sharika laka, baka da abokin tarayya, almannan kai ne mai baiwa ya ubangiji, almannan shine mai baiwa ke, ya badi'a as-samawati wal ard, ya makagin samai da kasai, ya dhal jalali wal ikram, ya ma'abucin girma da daukaka, ya hayyu ya qayyumu, ya rayayye, ya kuma wanda yake tsayayye akan bayansa wajen gudanar da al'amuran su, inni as'aluka aljannata, hakika ina roƙonka aljanna, wa a'udhu bika minan nari, ina kuma neman tsarinka daga wuta. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da sabansa, lokacin da yaji wannan mutum yayi addu'a da waɗannan kalmomi, yace musu tadaruna bima da'a, kun san wannan mutumin da meye addu'a kuwa, kun sani? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, suka ce ya manzon Allah, Allah da manzansa su suka fi sani, kowanne ɗaya daga cikin su ya kasa kunne jin me manzon Allah zai faɗa sallallahu alaihi wasallam. Qala, sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace, wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wanda raina yake hannunsa, gaskiya irin ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya bukatar ya rantsuwa, amma saboda karfafa maganar su dauke ta da nauyi da girma a cikin zukatansu sai rantsuwa, na rantse da wanda raina yake hannunsa, laqad da'a Allah bismihi al-azim wa fi riwayatihi al-a'zab, yace wallahi wannan mutumi ya roki Allah da sunansa mafi girma, ismullahi al-azam ke, ina fata an fahimta. Kaga ina mai neman ismullahi al-azam, gashi garaba sa manzon Allah ya bamu sallallahu alaihi wasallam. Kaga dan uwa nan zaka fahimci cewa ashe ismullahi al-azam ba wani abu ne boye da wani ne kawai ya sani ko su ne suka san shi, dan ka san da hawo su ne keɓantattu da ake cewa suna da ismullahi al-azam, idan kana da bukata ka je ka kai sadaka maka addu'a da an maka shikenan, saboda suna da ismullahi al-azam da sun yi addu'a Allah zai karɓa, to kai ma yau gashi ka samu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babu wani abu na addini yan uwa da yake addini ne na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, da manzon Allah ya boye shi ko kuma ya kebance wasu ya ba su hana wasu, addini musulunci babu wannan yan uwa. Duk abin da ka sani shari'a Allah madaukakin sarki gaba ɗayan ta abu da take so ake kowa ya zo ya shiga, kowa ya aikata, shi yasa ku ga aikin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu da yake, hatta abinda manzon Allah yake a cikin ban daki, a cikin ban daki karshen ta kenan sai an shiga an kwakulu an ga mana dan mai koyi da shi, so da rayuwarsa gaba ɗaya abin koyi ce, dukkanin addu'o'insa gaba ɗaya abu da suke, babu wani abu da aka taba cewa gashi manzon Allah ya ware wasu ya gaya musu bai gaya wasu ba, babu in dai abu ne na shari'a babu shi. Saboda haka ismullahi al-azami yan uwa abu ne da yake sananne, wasu daga cikin malamai suka ce ya hayyu ya qayyimu tana ɗaya daga cikin ismullahi al-azam, ya dhal jalali wal ikram ita ma tana ciki, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum cikin suratul ali imran farko da sauran inda suka zo a cikin alqur'ani, ɗaya ne daga cikin bangaren abinda malamai suke cewa ɗaya ne daga cikin ismullahi al-azam. To wannan addu'a in uwa ɗaya ne daga cikin ismullahi al-azam da mutum zai roki Allah madaukakin sarki da shi idan yana bukata a amsa masa addu'arsa. Sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace, allabi idza du'iya bihi ajaba, sunan Allah da idan aka kiraye shi da shi yana amsawa, wa idza su'ila bihi a'ata, idan kuma aka roke shi da wannan sunan yana bada duk abin da aka roke shi. To kun ga wannan abu ne da yake abuɗe ɗan uwa kowanne ɗaya daga cikin mu sai ya samu addu'a ya haddace domin ya rinƙa yi. Wato abin da nake so a fahimta uwa shine roko, idan zaka roki Allah madaukakin sarki akwai wasu sirrika da ya kamata ka kiyaye matukar kana so ka roko a amsa maka, daga ciki ba daidai bane kana so ka roki Allah madaukakin sarki kawai ka daga hannu ka fara miƙa roƙonka, Allah ka bani kaza, Allah ka bani kaza, ba daidai bane. malamai suka ce akwai buƙatar ka tsaya ka wasa Allah madaukakin sarki, kai ba Allah madaukakin sarki, ka kamba ma Allah madaukakin, Allah yana son wannan. Idan kai wannan sai ka shigar da abin da kake so. Allahumma anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad innaka ala kulli shay'in qadir ya dhal jalal. Kai tayi kai tawasa Allah madaukakin sarki da siffofin sa waɗanda suke ingantattu zuwa gare shi da sunayen sa masu kyau, sannan daga baya kuma sai ka miƙa abin da kake so a baka. Koda malaka wasu daga cikin malamai suka ce koda a duniyance idan mutum mai roƙo ya zo gida yana so a bashi ai ba da ya zo cewa yake alhaji a ba mu abu kaza ba, sai ya fara wasa shi, dan wane, jikan wane, baban wane, ya faɗi kowa nasa, sannan kuma sai ya ce a taimaka mana da kaza, sai ga mutum ya ɗauko ya bayar. Ba haka bane? To wallahi masalul a'la. Idan zaka roki Allah madaukakin sarki ka wasa shi, ka kamba mashi, sannan sai ka mika abin da kake so, ka mika na addu'a, insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai karba maka. Allah ya samu dace. Addu'a ta ƙarshe ta goma. Wa kana min akhiri ma yaqulu baina at-tashahudi wat-taslim. Karshen abin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa tsakanin tahiyya da kuma sallama, yakan ce Allahumma ighfirli, Allah ka gafarta min ma qaddamtu, abinda na gabatar na zunubaina, wa ma akhartu, da abinda na jinkirtar na zunubaina, abinda zan aikata a nan gaba, wa ma asrartu, da abinda na yi shi a sirrance a ɓoye, wa ma a'lantu, da abinda na bayyana, wa ma asraftu, da abinda na barnatar na lokacina da ayyukana, da Allah ka gafarta min, wa ma anta a'lamu bihi minni, da abinda ya Ubangiji kai ne kafi ni saninsa, na yi shi ne bi ma ban sani ba, Allah ka gafarta min shi, kafi ni sani. Antal muqaddim, Allah kai ne magabaci, kai ne na farko, wa antal mu'akhir, kuma kai ne na ƙarshe. Al muqaddim abinda yake nufi shine huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ma'ana na farkon da bashi da farko, na ƙarshen da bashi da ƙarshe. Aka ce al muqaddim, magabaci, na farkon da babu bashi da farko, wata farko bata gabace shi ba. Al akhir, na ƙarshe, shine al mu'akhir din, na ƙarshen da wata ƙarshe kuma ba za ta riske shi ba. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta, babu abin bautawa da cancanta sai kai ya Ubangiji. To anan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zuwa, idan mun dawo kuma sai mu karasa littafin, tunda in sallama ka dai rage mana, zamu sallama kuma mu al-khatima, shi shi ne kuma littafi ya kare insha Allah ta'ala. Allah ya samu dace. Wannan yana cewa malam, menene matsayin sallar mamu da suke riga liman miƙewa tsaye a yayin da liman ya kabbara dagowa daga sujjada, sannan ya zauna domin jilsatul istirah kafin ya miƙe? Allah ya ƙara malam lafiya. To idan na fahimce shi, abin da yake cewa shine idan limami ya ce Allahu akbar ya dago daga jilsatul istirah, daga sujjada, zai zauna ɗan jalsatul istiraha sannan kuma ya miƙe. To wani shi kuma ba zai jalsatul istiraha, ya ji kabbara limami zai yi me? Zai miƙe, babu laifi, babu laifi insha Allah ta'ala. Dama abin da ake bukata shine wannan kabbara. Shi wannan zamanin jalsatul istiraha ba shi ake wa kabbara ba, a'a, dagowar ake wa kabbara. Ina fata an fahimta. Idan Annabi ya kabbara, kabbarar ta mece ce? Ta dagowa ce. To kafin ya tashi sai ya dan zauna kuma dan lokaci kadan, ba abin da ake karanta kuma sai miki, kamar yadda muka yi bayani a cikin karatun. Saboda haka babu laifi insha Allah ta'ala, inda limami ya kabbara babu laifi dan mutun ya miki. Allah ya samu dace. Abinda muka faɗi daidai, Allah ba mu ladan gaba daya. Kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.